This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
To sashen Hausa na muryar Amurka ne yake muku magana daga birnin Washington DC a wannan malice kan mitoci da dama da suka hada da mita 20 da 26 da 31 da 42 da 61. Masu jama'a jamhuriyar Niger suna kama ma gidajen rediyo suna amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol da kuma niya da ke birnin Kwani. Sai a duniyar gizo inda ake samun dukkan da ake so a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkamu da wannan lokaci, nini Aliyu Mustafa Sokoto tare da sauran abokan aiki a nan sashen Hausa na muryar Amurka. Muna fatar kuna nan kallon kamar yadda muke. To bayan labaran duniya za mu kawo muku shirinmu na mutattauna, amma yanzu sai a kimtsa a ji labaran.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Hukumomi a Brazil sun ce an samu burbushi ko kuma samfurin kwayar cutar Zika a yawu da kuma fitsarin masu dauke da cutar. Yayin da yake jawabi a wani taron manema labarai a jiya Juma'a, shugaban cibiyar binciken ta Oswaldo Cruz, Paulo Gadelha, ya ce akwai yiwuwar sumbata ta baki da baki ta iya kara yaduwar cutar ta Zika. Sai dai ya ce hakan ba wai yana ba da shawara a fitar da wani tsari na hana mutane sumbatar junansu bane. Masana kimiyya a wannan cibiya na kokari ne su gano ko nau'ukan ruwan da ake samu a jikin dan adam kamar su yawu da fitsari da sauransu za su iya yada cutar ta Zika. Wannan sabon bincike na zuwa ne a daidai lokacin da kasar ta Brazil ta shiga lokacin wasu shagulgulan biki da mutane ke sumbatar duk wanda suka hadu da shi a wajen wannan biki wanda ake gudanarwa akan titunan kasar, wato koda baka taba haduwa da mutum ba. A dai bangaren kuma hukumar lafiya ta duniya WHO ta ba da shawarar kada asibitoci su karbi tallafin jini daga mutanen da suka dawo daga kasashen da ke fama da cutar ta Zika, musamman ma kasar Brazil. Jami'an kungiyar tarayyar Turai sun yi kira ga kasar Turkiya da ta bude kan iyakarta domin dubun da bata fararen hula daga sirri su ketara. A wannan mako mutanen suka isa kan iyakar kasar ta Turkiya yayin da suke gujewa hararren dakarun gwamnati da na Rasha. A yau Asabar, shugabar harkokin wajen kungiyar tarayyar Turai Federica Mogherini ta gana da ministocin harkokin wajen kasashen kungiyar da takwaran aikin su na Turkiya, inda ce tada da cewa goyen bayan da kungiyar EU ta baiwa kasar ta Turkiya domin ta tallafa yan gudun hijirar ne. A cewar ta, babu haufi, mutanen yan kasar Siriya ne kuma sun cancanci a basu taimako na kasa da kasa. Kwanaki biyu da suka gabata ne Prime Minister kasar Ahmed Davutoglu ya ce za su bar yan gudun hijira su shiga kasar. Sai dai dubban yan gudun hijiran yanzu haka sun makale akan iyakar. Sai dai rotanni sun yi nuni da cewa hukumomin kasar ta Turkiya suna taimaka yan gudun hijira da kayayyakin jin kai. Wakilan kasashen Amurka da China da Pakistan da kuma Afghanistan sun amince da wani shiri wanda zai samar da tattaunawa ta kai tsaye tsakanin hukumomin Kabul da yan kungiyar Taliban. Wasu manyan jami'an kasashen hudu da suka tattauna a birnin Islamabad a yau Asabar sun fitar da wata sanarwa ta haɗin gwiwa, inda suka yi kira ga dukkanin bangarorin kungiyar ta Taliban da su zo a zauna a teburin tattaunawa. A dai ƙarshen wannan wata ake sa ran fara zaman tattaunawar. Babu dai ko ɗaya daga cikin wakilan kungiyar ta Taliban da ya halarci wannan zama, kuma ba su nuna wata alama cewa nan gaba za su halarci wannan tattaunawa ba. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yayin da ya rage kasa da kwanaki uku a tinkari zaben fidda gwani a New Hampshire, 'yan takarar neman shugabancin Amurka ƙarƙashin jam'iyyar Republican su bakwai za su sake wata muhawara a daren yau Asabar. A wannan zaɓe ake sa ran wasu daga cikin 'yan takarar za su yada makamansu idan masu zaɓe suka kaɗa ƙuri'unsu. A makon da ya gabata, hamshakin mai kuɗin nan Donald Trump ya ki halatta wata muhawara da aka shirya saboda rashin jituwar da ya samu, wato da ya samu da kafar talabijin din da ta shirya wannan muhawarar. Jama'a da dama dai sun soki wannan matakin kin halatta muhawarar da ya dauka. Sai dai har yanzu babu wata alama da ta nuna cewa ko farin jininsa ya ragu a idan masu zabe. Wannan muhawara har ila yau na zuwa ne a daidai lokacin da Trump din ke ci gaba da fama da alhinin kayan da ya sha a zaben Iowa, inda ya zo na biyu bayan da Senator Ted Cruz ya doke shi. A ƙarshe, wata girgizar ƙasa da ta afkawa garin Tainan da ke kudancin Taiwan a yau Asabar ta halaka mutane 11 bayan da ta ruguza wani babban bene daga cikin waɗanda suka rasa rayukansu har da wani jariri. Rahotanni sun ce ɗaruruwan mutane sun samu raunuka yayin da hukumomin ke hasashen akwai mutane da dama da ginin ya rufta a kansu. Wata cibiyar binciken Amurka ta ce girgizar ƙasar mai ƙarfin maki 6.4 ta faru ne kusan kilomita 40 a kudu maso gabashin garin na Tainan, wanda ke da yawan mutane kusan miliyan 2. Da misalin ƙarfe 4 na safe agogon yankin, girgizar ƙasar ta fara kada gidajen yankin. Hukumar da ke kula da yanayin ƙasar ta Taiwan ta ce an ji huci ta wurare da dama bayan da wannan girgiza ta auku.
Labaran duniya kuka ji daga sashen Hausa murya Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga shirinmu na mutattauna.
Assalamu alaikum masu sauraron mu. Barkamu da sake saduwa a wani sabon shirin na mutattauna. To kafin ka shigar da mu zauren tattaunawa, shin a Najeriya a mako mai shudewa yaya ta kaya ne ilikaya?
Shugaba Buhari ya ce alkalai sun zama kashin kifi wajen takura yaƙi da waɗanda ake tuhuma da almundana. Kotun koli yana ci gaba da tabbatarwa gwamnoni nasarar shari'ar zaɓe. Shugaban APC Yobe Adamu na wajen murnar hukuncin nasarar gwamna ga Idam kan ɗan takarar PDP Adamu Maina Waziri.
Mun sha wahala kanmu. Shi Adamu Maina Waziri ya san cewa dama bai ci zaɓe ba, wanda har ma shi alkali yana masa ba'a da cewa daga wannan kolin sai ya tafi lahira ya je ya sake kai wankara. To mu kuwa duk wanda ma yake PDP yana da niyan a gyara Yobe, muna jira sa ya zo mu hada kai mu zo mu gina Yobe.
Kakakin PDP Hassan Gimba ya ce da sauran shari'a su ta rantsuwa sau uku ga gwamna Gaidam a gaba.
Rantsuwa sau uku ne wannan cece ku can lokacin Jonathan. A irin zabe da shari'a na Najeriya, so komai dai mu barwa Allah.
Tsohon shugaban rundunar tsaro Alex Bade ya amsa gayyatar EFCC kan batar kudin makamai. Yayin da wani jirgi mai saukaran gule fadi a Lagos amma ba asarar rayuka, Bauchi kuma amsar ta zai rasuwa tsohon shugaban rediyon muryar Najeriya Yaya Abubakar ake yi. Nasiru da Malika muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
The Voice of America, VOA. Haka fa, to yanzu zamu kada zauren mu na tattaunawa. Har yanzu zauren dai na babban birnin tarayyar Najeriya Abuja, inda wakilinmu Nasiru Adamu Ilkaye ke jagorantar wata tattaunawa kan matakan da ake daukawa na samar da zaman lafiya ta wajen kwato kudaden jama'a da aka ware a baya don tabbatar da tsaro da kuma gudanar da ayyukan inganta rayuwa. Don rage kunci wanda kan kawo saurin fishi, wanda shi kuma kan kawo tashin hankali. Yau Nasiru zai dora ne daga inda yake komawa ga Malam Bashir Baba.
Bashir Baba, irin gugurmayar nan da kake yi da kiraye-kiraye a yaƙi da cin hanci da rashawa, zuwa yanzu me za ka ce kan muƙaddashin shugaban hukumar yaƙin nan, shi Magu, wanda ya karɓa daga hannun lamurin? An ce dama ba baƙon ma'aikaci ba ne a hukumar.
To lalle labarinsa da muke ji an ce jangurzo ne, kuma ya zuwa yanzu sai a ce fallahi walhamdu domin mun ga aikin da yake yi da gaske, ba kamar yadda ake ta tafka shakiyanci ba baya. Yanzu aikin ake yi kuma ya zama wajibi in a matsayin mukaddashi ne yake yanzu ko. To ya shugaban kasa ya duba yadda zai tabbatar masa da kujelarsa domin ya taimaka masa. Na farko shugaba Buhari fa ya zo, karka manta Malam Nasiru, yayi yakin neman zabe, kuma yan Najeriya musamman talaka na ƙasa suna ganin cewa ai idan Buhari ya zo waraka ta zo. To kusan hakan ne, amma ai Buhari yana buƙatar kudaden da zai yi wa mutanen nan aiki har waraka ta samu. To an samu waɗansu miyagu sun wawure dukiya sun kwanta a kai. Don haka shugaba Buhari yana buƙatar Magu da iri-irinsa, watakila da waɗanda za su tallafa masa su karɓo dukiyoyin nan da Buhari yake matuƙar buƙata domin yi wa mutane aiki su samu warakar da suke ta tunani.
Alhamdulillah. Alhaji Abubakar Ali, idan har waɗannan kuɗaɗe da ake faɗa na sayan makamai ne, kana ganin yanzu idan an samu an karɓo wasu daga cikinsu a sayo makaman ne ko kuma a zuba su a cikin kasafin kuɗi da yake an ce wani sashin kasafin kuɗin ma dole ne sai an ciwo bashi tun da yanzu ana maganar gangan mai tana ta faɗuwa a kasuwar duniya?
Ai, kuɗi ba ta da fenti guda ɗaya. Ai, kuɗi, gwamnati yana buƙatar kuɗi, ayyuka da yawa, ba lallai sai makamai ba. Kuma kada mu ta'alaka a kan kuɗin makamai. Akwai fa wuraren da har yanzu ba taɓa ba, idan aka taɓa wannan biliyan 2.1 na zai zama wasan yara ne. Saboda haka kada ma a rudi ɗan Najeriya ko mu rudu kan cewa wannan shike na fara daga wannan magana. Abubuwan da yake barnan da aka yi. Idan baka manta ba mai fa a gwamnati nan da ya wuce akwai lokacin da ake saida gurbataccen mai barrel guda daya akan dala 112. An dade kuma haka bai taba in fact bai sauka 100 ba bai sauka kasa da dala 100 ba duk ina ji tsawon mulkin da wanda aka gushe sai watanni kadan yau ya duro yanzu duwa dala 33 har yanzu kuma yana gangarawa Allah kadai ya san lokacin da zai je gangara dan yanzu mai ba abun yayi wani irin ta da kusan kowani kasa makotan mu ga sunan suna da mai kasashe suna da mai America suna da mai ba inda ba mai shi ta a wannan ma amunan madinan na mai din ma ana so ma a kauce da ita saboda haka gwamnati tana bukatan kudi ko na wannan wanda aka wawure na makamai ne ko wasu amma badakalan akwai kudade da yawa suna nan musamman ina kai zancen kudin NNPC wannan wanda har sarkin Kano aka samu matsala da shi an daina magana akwai wurare da yawa akwai Nimasa akwai Fan baraka lissafa ba ma wawaso fa akai wawaso akai watan da akai da dukiyar Najeriya saboda haka kamar yadda na gawa shugaban kasa ya ba wannan hukumomin nan go ahead ya sakar musu da maran su su je duk inda akai wannan satan nan a maido da wannan kudin nan kuma alhamdulillah kuma ya rufe pompo din ba da wannan TSA din na wato inda kudi zai zo duk kudi eh imaja dayan nan to kaga a nan ya rufe pompo din ko ba kuma yanzu ya rufe pompo an daina wannan satan duk da haka ba za a sa bera kananan suna shiga lungu suna fitawa
haka Bashir babu kamar naga kana daga hannu
eh abinda na tabbatar shine kamar yadda Abubakar Ali ya faɗa ni ma na dan faɗi wannan magana da farko in ka lura a tarihin Najeriya ba a taba yin kasafin kudi na zunzurutun kudi da suka kai na wannan kalan ba trillion 6 kuma sai mutane suke cewa to shi shugaba Buhari ya zai irin wannan kasafin kudi a daidai lokacin da ake wayo Allah farashin mai yana faduwa har kullun to ba wanda dalili ba shi Buhari ya san abin da yake yi ai bayanan da jami'an gwamnati ba su yi wa yan kasa aka fahimta ba shine ko kuma ba su bayanin da mutane za su gamsu ba ko su gane shine kudaden da shugaba Buhari yake tunanin zai samu ya sashe wannan kasafi ya san cewa akwai duke tana nan ya kuma san cewa akwai wadanda suka kwanta akai wadannan mutane da suka kwanta akan dukiyoyin nan sun mafi Najeriya arziki yanzu kuma ya lashi takobin cewa dukiyar nan sai ya garbuta daga nan ne wannan kudin zai samu kuma dama ya fada cewa wadannan kudade yin ya samu su sune zai saka su cikin wannan kasafi aiwa kasa aiki da su
na'am ina ga zamu zaga kusan mun kusan karkare shirin sani abinda nake so ka duba mana shin ya kake ganin martani da waɗanda suke gugurmayar kwato matan nan suke lokacin da aka zanta da Buhari yace shi gaskiya zuwa yanzu babu wani takamaiman bayani inda waɗannan ƴan matan cibok din suke har kungiyar nan tace ita bata ji dadi ba ma za su yi wani maci ma ina jin suka ce za su sake nufarfadin shugaban kasa sai ya gaya musu inda matan nan suke
kusan naji ita shugaban wannan gugurmaya Obi Ezekwesili tana magana da kakkausan murya a kafafen watsa labarai tana fada cewa wannan gwamnati shigo ta musu alƙawarin za ta fito da waɗannan ƴan mata amma ma Nasiru ina so ka tuna wani abu abinda shugaba Buhari yayi alƙawari wannan gwamnati ba za ta yi kasa a guyo ba wajen yunkuri ko kokarin gano yadda ƴan matan nan suke ba ba zaman sa kama ƴan matan nan ba wani zaman ne da ya shude kokarin da yake yi har yau kuma bai fi kasa a guyon ba har yau kullun shugaba Buhari yana tattara bayanai da jawabai yanda waɗannan ƴan mata suke saboda haka abinda aka ce maka ya faru in aka yi banna gyara shi da wuya banna ko me ya
fahimtar ka a jaridance kai kana jin matan nan suna nan mako wasu suna cewa wata kila kamar yaran nan da kudi ke wannan kanana ne da ake ganin ana sawa suna zuwa su ta da ba mako mai din wato kai a jin ka ganin ka kana ga wata hannu za a ce wai an gano waɗannan matan ko
Nasiru ba za a yi bari a kwashe daidai ba mun yi yawon nan da ku mun zaga duk inda mun yi taruka kan waɗannan abubuwa wasu abun nan ƴan matan da suka tafi wasu dai rahotanni ya gwada macize ko kuna mai sun sare su sun mutu wasu garin gudu sun mutu waɗanda suka rage akwai su amma ba lalle bane a samu waɗannan ƴan mata cip-cip da suka tafi ina da yakinin zuwa gaba kadan za a samu su amma ana wasashe ayi dan duba mabin nan ba lalle bane a same su duka ba
Bashir baba a ƙarshe me zaka ce kan wannan yaki ne na Buhari in ka tana lokacin da yayi mulkin soja wajajen daga 1983 da aka yi juyin mulki zuwa 85 zamanin tun dai yabon yana mataimaki kenan akwai waɗanda fa aka bada labarin an daure su kusan shekara 150 su har ma fiye da haka wasu fa suna cewa fa irin abin da yake zuciyar shugaban ƙasa ke
wato a gaskiya wa Nasiru wancan karo da shugaban ƙasa ya kakkame waɗanda ake ganin cewa sun yi wa ƙasa ta'asa ina ganin shi kansa shugaba Buhari ban san menene ya kai shi wannan ba ka kama mutum ka kai shi kotu a kalle shi a ce an daure shi shekara 200 shekara 300 wannan abin dariya ne ma ai abin da hankali zai karba mana ina fatan wannan karan ya koyi darasi da abin da yayi a lokacin da yake shugaban ƙasa na soja amma dai akwai wani abu mata magana guda daya irin miyagun da ake tattarawa wanda sun hada har da na yanzu da na wancan karan dan mu shi mutum mutanen da suke miyagu har koyaushe miyagu ne su ba sa dauruwa gaskiya ba sa dauruwa ni a tunani na irin waɗannan mutane in katsinci kanka a wajen a wani mukami Nasiru tsakaninka da irin waɗannan mutane in har kace zaka kama to in ka kama tafi ka yanka shine zaman ka lafiya kai din
ba bi tsarin mulki
ko yo tsarin mulki ai na ga maka rabu da magana tsarin mulki tarnake yake kama kasa wasu lokutan idan ku kace ba za ka yi wannan ba to ka tabbatar da cewa zaka kwanci ki kuma sauran ƴan ƙasa za su kwanci ki domin wancan karan da abin da Buhari din yayi shine fa yasa muke cikin kazamin halin da muke ciki yanzu dan waɗannan irin waɗannan miyagun da aka kama ba waɗanda suke The Voice of America
Sai a kasance da mu mako mai zuwa dan jin ci gaban wannan tattaunawar Da wannan muka zo zangon sauraron jawaban dattawan arewacin Najeriya kan hanya mafi a'ala ta ceto arewar daga matsalar tsaro da zama rabatsa Yau dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawabai su ne Sheikh Muhammad Sani Isa babban limamin masallacin Wafurud da ke garin Kaduna wanda zai gabatar da kashi na biyu na jawabin da ya fara makon jiya sai kuma rabaran Audu Bakwai na majami'ar Ikwa Katsinan Dikku ga Sheikh Muhammad Sani Isa
yanzu kuma ga wannan rigime-rigime na makiyaya da ainihin manoma a bangaren jihohin arewa maso gabas kamar yadda kwanan baya muka yi ta fama da shi to gashi nan yana nan bangaren baya fara su ma suna can suna cewa za su balle nan ga wannan rikici na zaria na tsakanin shi'a da sojoji duk da cewa dai abu ya kwanta yanzu sannan ga wannan rikici na boko haram shi ma ba wai ya gama kwanciya gaba ɗaya ba ne rigima-rigima ko ina sannan a tsakanin ma jama'a za ka ga nan da can akwai irin wannan hayaniya to mu kiranmu da muke yi shine duk abin da za a yi shi da adalci adalcin nan kuma na nufin a ka'ida kamar misali wasu za ka suna ce maka su suna ganin in suka fara suna son su mai da jawabi game da harkan rigiman kamar misali rigiman nan ta zariya wasu sai su nemi su jefa zargi a kan sojoji 100% wasu kuma su nemi su jefa zargi a kan shiya 100% wasu kuma su yi balancing su sa abin rabi da rabi to mu abin da muke cewa ko me za ka yi dai in dai a irin tsari ne na musulunci akwai buƙatar yin adalci shi ko adalci yana nufin ka aje abu a gurbinsa inda yake mai ƙarfi a bashi haƙƙin sa kada a ce dan shi mai ƙarfi ne za a tauye mai haƙƙi shi ma mai rauni a bashi haƙƙin sa dan kada a ce shi mai rauni ne kuma a tauye mashi haƙƙi sannan kuma idan kana son mutane su misali sai dan abuka da aka zabe shi ai sai da yace to zan karbi haƙƙin mai rauni daga hannun mai ƙarfi in maida mai kayan sa kuma zan karbi haƙƙin mai ƙarfi kan kanshi daga hannun mai rauni in maida mai kayan sa sauraka a musulunci ana tsare haƙƙin mai ƙarfi ana tsare haƙƙin mai rauni shine adalci kuma shine daidai sauraka ba za ka ce ka kuntata mu wancan ba domin aqida ku ba ɗaya ba mata ba ku ba ɗaya ba addinin ku ba ɗaya ba kabila kuba ɗaya ba sashen kuba ɗaya ba wanda suka kunta mata ko kadalince shi in kai haka to ba musulunci kuma kake wakilta ba sa'annan magana muke karfi wanda ya kamata a lura da ita shine akwai hali da muka shiga yanzu da muke buƙatar addu'o'i dama can muna mun buƙaci addu'o'in a baya sannan kuma yanzu gashi mun zo lokacin da ya kamata ko dai ka faɗi magana mai kyau ko kuma ka yi shiru ma'ana wanda ba zai ce Allah ka taimake gwamnatocinmu da na jihohi da na tarayya ba Allah ka ƙara buɗa musu Allah ka sa su yi adalci Allah ka taɓa zuciyarsu su ga abin da ya dace komai su yi shi daidai ƙasa ta ci gaba to wanda ya ga shi ba zai iya irin wannan addu'a ba to ya yi shiru ya fi maimakon ya ce kuma a'a Allah ka tsine musu Allah ka rufa su domin ka ce Allah ka tsine musu Allah ka rufa su to kana wauta domin idan suka Allah ya tsine musu ɗin ya kuma rufa su to kai ma ka rufe domin duk abin da ya shahi shugabanci ya sa shugabanci ya lalace to kai ma ɗan ƙasa ka shiga cikin wannan hali na tasko to babu hikima kenan shi yasa nasin hadisi ya ce zantacce man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut wanda zai bada gaskiya da Allah da kuma rana ta ƙarshe shine lahira to ya faɗi alheri da bakinsa ko kuma ya shiru saboda ka aita addu'a ta alheri da neman fatan tabbatar zaman lahiya sa'annan rigime-rigime da suka shiga tsakanin al'ummomi da waɗanda suke ganin za su tada hankali don wasu buƙatu nasu to muna kira gare su cewa su ji tsoron Allah su lura da cewa haƙƙin zaman lafiyan ƙasa yana wuyan kowa ba wai hukuma kawai ba saboda kowa ya bada gudunmawar don a samu zaman lafiya kuma ina tabbatar maka magana ta ƙarshe wanda duk ke ganin wai ina magana da ƴan uwa musulmi ne zalla tukuna wanda ke ganin wai sai ya zagi wani ko ya zagi aƙidarsa ko ya zagi addininsa ko ya zagi sashensa ko kabilarsa wai da wannan ne zai ma musulunci aiki ko da wannan ne zai wa'azin musulunci to gaskiya magana ya cuci musulunci kuma ya cutar da musulunci ba daidai ba don musulunci ya ce ne udu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana wajadilhum billati hiya ahsan yi kira zuwa ga hanyar tafarkin ubangijinka da hikima da wa'azi mai kyau hikima shi ne faɗin abubuwa cikin hikima da ainihin politeness yadda jama'a za su fahimta kuma ba a so su zuciyar mutane ba walmu'izat la hadana wa azina kyau kuma shine ka faɗi abubuwan da suke masu kyawu ne ba ka zo kana aibanta mutane ko kana zagin su ba ko kana zagin aqidar su ko addinin su ko kabilar su da tunanin wai da wannan ne zaka talla musulunci to baka bada gudunmawa zuwa ga zaman lafiyar Najeriya ba balle zaman lafiyar al'umma Allah ya saukake
shi ma rabaran Audu bakwai ya ce a girmama juna dan cin ribar juna cikin lumana
assalamu alaikum ƴan uwa na ƴan Najeriya hayaniyar da ke faruwa can da can idan an kashe dan jukun an kashe dan Najeriya in an kashe Bahaushe an kashe dan Najeriya in an kashe Bahillaci an kashe dan Najeriya Najeriya ce ta rashi kuma mu ne muka rashi don haka ba abin da ya dace tsakanin ku in banda ku hakuri da juna ku ba kowa haƙinsa manomi ba zai yi ba ba makiyayi makiyayi ba zai yi ba ba manomi don haka ana buƙatar dukkanmu muna buƙatar juna a makiyayi taki nama nono mai manomi abinci kala-kala da na mutane da na dabbobin saboda haka haƙuri ne ya kamata mu yi da juna irin abubuwan da ke faruwa tsakanin 'yan banga da ɓarayi ya kamata irin waɗannan abubuwa su kawu kowa ya haƙuri da abin da Allah ya bashi hukuma ta ɗauki matakin da ya dace a kan mara gaskiya mara gaskiya kuma ya ka mai gaskiya kuma ya kawo ma hukuma hukuma kuma ta bi ka'ida ta bi kadi domin littafi mai tsarki ya ce ku ba kowa haƙinsa mara gaskiya a bashi rashin gaskiyar shi mai gaskiya kuma a tabbatar mashi da gaskiyar shi ba daɗi ka ji can kwaram haka to duka dai Najeriya ce wannan shugaban ƙasa mu ne mashi addu'a don Allah ya bishe shi don Allah ya zauna da ƙasar lafiya wanda ya kamata su yi magana hukuma ya kamata tana magana kuma ta tsauta da zafi akan mara gaskiya wani lokaci abin da ke faruwa sai tsaya ma gaskiya hukuma fa hukuma ce daga Allah da ya musu hukuma kuma Allah da ya mu kuma shi ya sa hukuma kuma ya yarda hukuma kuma ta amin ta hukuncin da ya kamata shugaban ƙasa yadda ake yabanka mai adalci to ka ci gaba da adalci kuma gwamnoni ya kamata ku bi sahu ku yi abin da ya kamata a da nan muke kira da iyaye a kwafi ƴaƴa ƴaƴa su yi abin da ya wajaba ƴaƴa mu zama da biyayya ga iyayenmu iyaye ku yi abin da ya kamata akan zancen haihuwa malamai ku faɗi gaskiya cikin wa'azinku yadda Allah ya nuna muku, amma bai kamata a ƙi jinin wani domin addinin shi ba, sai dai shi ya ƙi jinin kanshi domin cikin addinin ya kere, ya yi zarbafi, ya wuce abin da ya kamata ya yi. Mu ɗauki abubuwa cikin sauƙi, aikin mai wa'azi ya faɗakar, ya yi wa'azi, ya tsautar, ya kwabas, shi kenan sai ya saurara, ya bar ma Allah kuma ya ikon shi. Domin mai wa'azi bai faɗa bindiga, mai wa'azi fa bai kamata ya kasance da kai duka ba. Mai wa'azi ya kamata ya zama kamar mai ba da shawara. Mai ba da shawara zai ba da shawara ya faɗi ta gaskiya. In an bi wanda ya ba shawara shi ya samu, in an ƙi wanda ya ba shawara shi ya rasa. Ina fatan alheri. Ni mai suna Rabaran Audu Bakwai daga Equa Church Matazo a jihar Katsina. Na gode.
Jalla allazi wahidu
da jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Muka kammala shirin namu tattauna na wannan makon, sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana.
Madalla to Allah bai wa kasashen mu zaman lafiya da kuma zaman lumana. Yanzu ga labaran mu a takaice.
Hukumomi a Brazil sun ce an samu burbushi ko kuma samfur din kwayar cutar Zika a yawu da kuma fitsarin masu dauke da cutar. Yayin da yake jawabi a wani taron manema labarai a jiya Juma'a, shugaban cibiyar bincike ta Oswaldo Cruz, Paulo Gadelha, ya ce akwai yiwuwar sumbata ta baki da baki ta iya kara yaduwar cutar ta Zika. Sai dai ya ce hakan ba wai yana ba da shawara a fitar da wani tsari na hana mutane sumbatar junansu ba ne. Masana kimiyya a wannan cibiya na kokari ne su gano ko nau'ukan ruwan da ake samu a jikin dan adam kamar su yawu da fitsari da sauransu za su iya yada cutar ta Zika. Wannan sabon bincike na zuwa ne a daidai lokacin da kasar ta Brazil ta shiga lokacin wasu shagulgulan biki da mutane ke sumbatar duk wanda suka haɗu da shi a wajen wannan biki wanda ake gudanarwa akan titunan kasar, wato ko da baka taba ganin mutum ba. A dai bangaren kuma hukumar lafiya ta duniya WHO ta ba da shawarar kada asibitoci su karbi tallafin jini daga mutanen da suka dawo daga kasashen da ke fama da cutar ta Zika, musamman ma daga Brazil. Yayin da ya rage kasa da kwanaki uku a tunkari zaben fidda gwani a New Hampshire, ɗan takarar neman shugabancin Amurka ƙarƙashin jam'iyyar Republican su bakwai za su sake wata muhawara a daren yau Asabar. A wannan zabe ake sa ran wasu daga cikin ɗan takarar za su yada makamansu idan masu zabe suka kaɗa ƙuri'unsu. A makon da ya gabata, hamshakin mai kuɗin nan Donald Trump ya ƙi halartar wata muhawara da aka shirya saboda rashin jituwar da ya samu da kafar talabijin ɗin da ta shirya wannan muhawara. Jama'a da dama dai sun soki wannan matakin ƙin halartar muhawarar da ya ɗauka. Sai dai har yanzu babu wata alama da ta nuna cewa ko farin jininsa ya ragu a idan masu zaɓe. Wannan muhawara har ila yau na zuwa ne a daidai lokacin da Trump ɗin ke ci gaba da fama da alhinin kayan da ya sha a zaben Iowa, inda ya zo na biyu bayan da Senator Ted Cruz ya doke shi. Wakilan ƙasashen Amurka da China da Pakistan da kuma Afghanistan sun amince da wani shiri wanda zai samar da tattaunawa ta kai tsaye tsakanin hukumomin Kabul da ƙungiyar Taliban. Wasu manyan jami'an ƙasashen hudu da suka tattauna a birnin Islamabad a yau Asabar sun fitar da wata sanarwar haɗin gwiwa inda suka yi kira ga dukkanin ɓangarorin ƙungiyar ta Taliban da su zo a zauna a teburin tattaunawa.
To duka nan muka zo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci a wannan shiri na ranar Asabar. Muna fatar an more mashi yanzu a madadin dukkan ma'anan sashen Hausa na murar Amurka. Muke gode muku da kuka saurare mu, kuma muke fatar za ku lalubo mu a shirinmu na gobe da safe na ƙarfe 6 da za a ji shirinmu na naɗi ko zaɓe, da kuma wanda zai biyo da ƙarfe 8 wato da rashin tayi. Yanzu a madadin duka ma'anan sashen Hausa na murar Amurka, ni ne Aliyu Mustapha Sakuto nake fatar mu ƙara sa wani lafiya. Assalamu alaikum.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.